الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي سادوا أولاً رانا جمعة شرين دا هدو غوات رمضان جرا دو دير دالي هدو دا أربعين دا باكوي وان دي دا چه دا شا أكو غوات أكو شكرا تا دو بيو da 26 miladiya haihuwar annabi Isa da Maryam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala ya sake tara mu a wannan bagire mai albarka, a wannan masallaci da aka fi sani da masallacin sarkin Al-Hazzankabi. A dan komai ba sai dan ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma ko hikayen tafsirin Al-Qur'ani mai girma kamar yadda muka fara a cikin wannan wata. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu abin da yake daidai, ya ba mu ikon fadarsa, ya kuma ba mu ikon aiki da shi, ya kuma yi muna kyakkyawan sakamako a kansa. Idan ba a manta ba, muna nan cikin sura ta biyu, suratul baqara, da wannan shi ne zama na 23. Jiya mun fara bayanai akan aya ta 17, to mu kammala ba kuma sai lokaci yayi mana halin nasa. Yau ma bi iznillahi ta'ala kan ta zamu dora. Arama bismillah, ba kunna wannan ba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya Allah ya ce masaluhum kamasalil ladhi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yusirun. Kamar yadda bayani suka gabata a jiya, cewa wannan aya Allah madaukakin sarki ya sanya misali na su munafukai waɗanda aka yi bayani akan ɗabi'unsu da sifofinsu. To ƙarshe sai Allah madaukakin sarki sai ya rufe muna da wato misali game da su, don a ƙara fito da haƙiƙanin yanayi da suke ciki, wanda suka samu kansu a kai na munafunci da kuma ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kamar yadda muka fara bayani jiya, cewa misalai ne guda biyu Allah madaukakin sarki ya bayar game da su. Misali na farko shine wannan aya wanda jiya mun fara tafsirinta, wanda shine malamai ke kira da al-masalun nari, wato misali ne wanda aka yi amfani da kaman ta halin su da kuma na yanayin jama'ar da suka buƙaci haske sai suka nemi wuta suka kunna ta domin wannan hasken su yi amfani da shi wajen kawar da duhu da tsoro da sauran buƙatoci. To shi yasa malamai ke kiran sada misali na wuta almasalun nari. Shi kuma misali na biyu da zai zo auka sayyibin minas samai shi kuma ana kiran sada almasalu almai, wato misali ne na ruwa. Nan an kamanta su da wuta, nan kuma an kamanta su da ruwa. To jiya mun yi bayani game da hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki wato ya ba da waɗannan misalai, wanda mun kawo magana da shi al-Imam Abul Faraj Ibn al-Jawzi ya ambata a tafsirinsa Zadul Masir fi ilmi tafsir. Saboda haka akwai hikima ƙwarai da gaske. To da Allah maɗaukakin sarki ya ce masaluhum, za mu ga jumlar wato Allah bai adafinta da abin da ya gabata ba. Da aka ce ula'ika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadina. To ba a ce wa masaluhum ba, ba ya amfani da harafi na wawu ba. Malamai suka ce hikimar shi ne saboda ita wannan jumla din ta masaluhum wato tana tabbatar da wato abin da ya gabata a baya. Muqarriratun ce alama ta kaddama, saboda haka tana ƙara tabbatar da abin da ya gabata. To kuma dama duk sanda aka samu irin wannan kamar yadda muka yi bayani a baya, idan aka samu jumloli guda biyu, ta biyu tana ƙarfafa ta farkon, to ba a adafi, akan shafe harafin adafi kamar yadda muka yi bayani akan zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, mun yi wannan bayani. To irin haka aka sake samu anan. Saboda haka da an ce wa masaluhum kamasalil ladzi sauqada naran, to sai ya zama kamar ita wannan jumla din ba ta da alaka da abin da ya gabata. Amma saboda ana son a tabbatar da abin da aka faɗa a baya na yanayinsu da halinsu da ɗabi'arsu da zamansu a kan rashin shari'a, da shi yasa kai tsaye sai aka buɗe jumla ɗin da mubtada da labari. Masaluhum shi ne mubtada, wato misalinsu su munafukai. Ka masalin lazistauƙada naran, to sai ya zama ainihin wato labari ga masaluhum. To anan Allah maɗaukakin sarki da ya ce masaluhum wato misalin su munafukai, ana nufin wato fi halihim wa nifaqihim, an sanya misali ne game da halinsu. Aga anan an samu abin da ake kira da tashbihi abun malaman balaga. Masaluhum su kafirai, dama tashbihi yana da rukunai kamar yadda malamai suke ambata. Dole a samu al-mushabbahu, a samu al-mushabbahu bihi, a samu adatut tashbihi, a samu wajhush shabahi. Faɗannan guda hudu. To tashbihi idan ya tattara su, to sai a ce ya kunshi rukunan tashbihi gaba daya. To amma anan sai aka samu uku, ba ambaci na hudun ba, shine wajhush tashbihi, fuska ta kamanceceniya. Amma an ambaci al-mushabbahu shine masaluhu, su munafukan. Al-mushabbahu bihi to shine kamasalil ladzi sauqada naran, saboda su munafukan aka kamanta da wayannan waɗanda suka samu kansu a hali na buƙatar su yi amfani da haske, sai suka kunna wuta domin wannan hasken su yi amfani da shi. To daga baya kuma sai hasken aka neme shi aka rasa. To halin da suka samu kansu da halin da su munafukai suke ciki na rashin shari'a da ainihin munafunci ya sabbaba musu, to wannan fuskar ita ce aka kamanta da ainihin fuskar halin da su waɗannan mutane suka samu kansu. Kamar yadda muka bada misali, mutane ne misali suka fito a halin tafiya sun kai daji ga dare yayi, wata ya shige duhu, sai ya zamo wannan duhun ya sa sun ɗi bauci, hanya ta ɓace musu, kuma gashi ana tsananin sanyi, to sai suka nemi su hasa wuta bayan sun ɗan yada zango domin a ɗan huta, in aka huta kuma a sake tashi kuma a ci gaba. To tunda daji ne kuma akwai duhu, ba su da tabbacin cewa wurin baya da wasu ƙwari masu cutarwa kamar kunamu da kuma macizai da sauran ƙwari waɗanda za su iya cutar da su, sai suka nemi wuta suka ainihin hasa, suka nemi itatuwa da duk abin da ya kamata su sa, suka kunna wuta, bayan wutar ta yi ƙarfi sosai sun fara jin ɗumi, sanyi ya ɗan rage, sannan kuma wutar ta haskaka musu a wannan yanayin ko wannan area da suke zaune a kai, sun fahimci ga inda hanya take. Kwatsam suna nan a haka sai wutar ta mutu, wuta na mutuwa wato hasken gaba ɗai ya ɗauke, to kaga wancan duhu na farko zai dawo kuma tare da ƙari. Saboda haka tsoro da ya kama su a farko kamin su kunna wutar shi ma zai dawo. Haka ɗaya mu wadda ta kama su na sun yi ɓatan hanya, sun kasa gane ina hanya take, shi ma zai dawo. Saboda haka za su samu kansu cikin alhaira, wato ɗaya muwa da rashin ina mutum zai sa kansa. To wannan yanayin nasu shi ne an ka kamanta da yanayin munafukai, saboda sun kasance wato sun raba ƙafa tsakanin majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma majalisar kafirai. Yau a gansu a majalisin Annabi suna sauraron wa'azi, ana sauran ibadu tare da su, to kaga wannan zai dan taimake su dan samu wani dan haske sakamakon abin da suke ji na ayoyin Al-Qur'ani, da kuma sakamakon sun kusanci ma'abuta haske haske na haƙiƙa shine Annabi sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa. A yayin da suka koma wajen munafukai, kuma suka je wajen munafukai ƴan uwansu daga cikin Yahudawa da sauran kafirai, aka ci gaba da munafunci da saba ma Allah da sukar Annabi, to sai kuma duhu ya dawo, tunda dama cikin duhun suke, sai duhu ya dawo, sai ya kawar musu da ɗan wancan hasken da suka samu. In suka sake dawowa wurin Annabi, to dama sun san abin da suka kulla a jiya a wurin makiya Annabi ɗin, to yanzu kaga zuciyarsu tana ɗarɗar, tunda sun san Annabi ana masa wahayi, yanzu suna cikin fargaba da tsoro da firgici na a saukar da ayoyin da za su tona musu asiri akan zagin Annabi da suka yi tare da ƴan uwansu kafirai. To saboda haka ko sun zo majalisin babu natsuwa tare da su, cikin takura suke, suna cikin ɗemuwa, yanzu sun rasa makama. To wannan halin nasu shine an ka kamanta da wannan. To a ka'idar balaga irin wannan shi ake kira da at-tashbihu at-tamthili. At-tashbihu at-tamthili shine fuskar kamanceceniya din. Kun ga nan ba ambace ta ba, amma kuma a kwakwalwa za a iya hararo ta. To za mu ga cewa ba abu ne kwaya ɗaya ba, wata irin sura ce murakkaba wadda aka cicciro ta daga wasu abubuwa da yawa, daga abubuwa da yawa. Aga su ma'abuta wuta a yanayi, wani yanayi ne suka samu kansu na tsoro, aga wannan ita ma wata fuska ce, sannan ga ɗemuwa, sannan kuma ga duhu, sannan ga yanayi na wahala da sanyi da sauransu. To wannan kaga suratun ce murakkabatun muntaza'atun min muta'addidin, wadda aka cicciro ta daga abubuwa da yawa. To haka su ma munafukai
a yanayin da suka samu kansu na taraddudi da shakku, yau su zamo tare da masu imani, gobe suna tare da kafirai. A ga wannan ita ma wata sura ce da suka samu kansu a kai. Sannan kuma ga yanayi na tsoro da suke ciki a lokacin da suka je wajen kafirai, suka zagi annabi, suka aibanta shi. To lokacin da suka sake dawowa karo na gaba a wurin annabi, to kuma zukatansu suna cike da tsoro na tunanin annabi zai tona musu asiri cikin jama'a, tunda sun san an nema masa wahayi. Saboda haka akwai yanayi na tsoro da za su sabu kansu da fargaba. Saboda haka duk sanda suka ji annabi zai bude baki ya karanta aya, to Allah Allah suka ya zamo wannan aya kada ya zamo tana bayani ne akan halinsu. To wannan kaga ita ma suratun ce murakkabatun muntaza'atun min muta'addidi. To irin wannan tashbihi shi malaman balaga suke kira da at-tashbihu at-tamsili. Kaga ba kamar ka ce misali a wato aliyun kal asadi fi shaja'ati, aliyu kamar zaki ne a gun jarunta. Aliyu shine al-mushabbahu, al-asad shine al-mushabbahu bi ka adatu tashbihi fi shaja'ati wajhu shabai ash-shaja'a. Kaga abu ɗaya ne aka kamanta wato aliyu da ainihin zaki. To wannan kaga ba tashbihi ne tausili ba, saboda anan wajhu shabahi ba sura bace murakkaba, abu ne wanda yake kwaya daya shine jarunta. To shine bambancin wannan da wancan. To zamu ga alqur'ani mai girma mafi yawan tashbihohi da yake kawowa, to zaka ga irin wannan ne at-tashbihu at-tamsili, yana da yawa sosai a cikin alqur'ani, yana da matukar yawa kware da gaske. To wannan shine saboda haka masaluhum ai ana nufin fi halihim wa nifaqihim da kuma sauran abubuwa da suke akai na kafirci da sabon Allah. Allah yace kamasalil lazistauqada wato nara. Allah yace kamar misalin waɗanda suka kunna wata irin wuta ce mai tsananin girma. Mun faɗa cewa an nakara naran din saboda girmamawa, ai naran azimatan, saboda annaru a larabci mace ce ba namiji ba. To naran azimatan wuta ce mai girman gaske, ta yi ƙarfi. To anan sai malamai suka yi sabani, bayan Allah ya ce falam ma adaat ma hawlahu, bayan ita wutar ta haskaka gefen su waɗanda suka kunna wannan wutar, to kaga falam ma sai suka ce tana buƙatar jawabi, saboda tana ɗauke da wani ma'ana na sharadi haka. Wasu suka ce jawabin za a kaddara shi kamar yadda muka faɗa jiya, shine za a kaddara tufi'atin nar, wato sai aka kashe ita wannan wutar kame akai ga zahaballahu bi nurihi. To sai zamo tufi'atin nar an kashe wannan wutar, to sai zan siyakin zance na su waɗannan mutane, wato anan ya tsaya. Sai zamo jumlar zahaballahu bi nurihim, to an sake komawa ga su munafikai, an sake waiwayar su. Shi yasa aka yi amfani da lafazin nur, saboda abinda suka rasa yana da alaka da haske, shine imani, shine imani. Saboda haka an sake dawowa gare su, wato sai aka baka labari tunda dama a baya an gaya ma cewa wa ma kanu muhtadina, ba sa kan shari'a. To kamar kana sauraron, to me yasa suka kasance ba a kan shari'a ba? To sai aka ce zahaballahu bi nurihim, saboda Allah ya tafiyar da hasken su, ya kawar da hasken su. Shine wanda suke dan samu lokacin da suka kusanci annabi, suka dinga sauraron wasu ayoyi na alqur'ani. A lokacin da suka je wajen munafukai, to sai auren hasken ya gushi, sai su samu kansu cikin ɗemuwa da kuma duhu na jahilci da munafunci da kafirci da sauransu. Kamar yadda al-Imam At-Tabari Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala shi wannan tafsirin ya zaba, shine abin da aka nakalto daga al-Imam Mujahid da su al-Imam Qatada wanda ya ambata a cikin tafsirin sa Jabi'ul Bayan al-Ta'wili ayatul Qur'an wasu kuma suka ce zahaballahu bi nurihim shine sharadin falamma adaat ma hawlahu kenan zahaballahu bi nurihim him din nan to ana magana ne da ainihin su waɗannan ma'abuta wuta din dama mun faɗa cewa allazi din nan tana da ma'anar jami'i je mun yi wannan tafsiri tana da ma'anar jami'i zaka kaddara su suna da yawa ne ba mutun ɗaya bane to zahaballahu bi nurihim wato sai Allah ya tafiyar da hasken su to anan sai malamai suke tattaunawa to in haka ne me yasa Allah bai ce zahaballahu ko bi narihim ba tunda can an yi amfani da lafazin naran ko kuma Allah ya amfani da lafazin abdau yace zahaballahu bi dau'ihim tunda an yi amfani da lafazin abdau falamma aba'at kaga duk aka kauce ma wannan sai aka dauko lafazin an-nur wanda an-nur daga gare shi aka narko ita an-naru din an-naru an ciro ta ne daga lafazin an-nur saboda abinda ta kunsa na ainihin haske to malamai sun bada amsa suka ce dalilin da yasa aka ce zahaballahu bi ayni bi nurihim aka zabi lafazin an-nur saboda shi haske wanda aka siffanta da an-nur baya da karfi baya da karfi kuma aslan zaka iya samun shi ma bai da wani zafi da sauransu shine dai karshe sabanin abdau shi abdau yana da karfi kuma galiban yana dauke da wani nau'i na zafi da sauransu to idan Allah ya ce zahaballahu bi narihim to sai ya zama kenan an tafiyar da hasken da wutar gaba daya duk wani abu da ke da alaka da wutar sai ya zama an riga an tafiyar da shi sai ya zama kenan abin da ke da alaka da zafi da kuna na wutar shi ma Allah ya tafiyar da shi haka kuma inda Allah ya ce zahaballahu bi dau'ihim to sai ya zama an tafiyar da hasken kuma an tafiyar da zafin wutar da kuma kunarta sai ya zama sun dan samu wani abu na sassauci to amma anan Allah yana son ya ba mu labari hasken Allah ya tafiyar da shi na wutar sai aka bar su tare da zafin wuta da kuma kunarta saboda karin ukuba akan su to shi yasa sai Allah ya ce zahaballahu bi nurihi kenan kaga al-ihraq yana nan tare da su kuna kenan al-harara zafi yana nan tare da su wato hasken wutan ne aka dauke amma zafin yana nan kuma kunar yana nan kenan su munafukai da aka shafe musu hasken imani to ba a kawon musu da ainihin radadi da kuma zafi da wahala da suke ciki ba sai Allah ya dawwamar da su akan wannan wahala din to wannan shine balagar da tasa Allah ya amfani da zahaballahu bi nurihim bai ce bi narihim ba bai ce bi dau'ihim ba to banda wannan kuma zamu ga cewa da aka zo wajen haske ba a kawo shi da jami'i ba ba a kawo shi da ainihin wato jami'i ba sai aka ce zahaballahu bi nurihim ba a ce bi anwarihim ba da an ce bi anwarihim to sai ya zama jam'u nur wato haska ke da yawa kenan amma da aka zo wajen kishiyarsa wa tarakahum sai aka ce fi zulumatin ba a ce fi zulmatin ba ba a ce aka bar su cikin duhu kwaya daya ba sai aka ce aka bar su cikin dufai da yawa saboda su waɗancan duhu da suka samu kansu waɗanda aka tafiyar da wutar tasu ko hasken wutar to suna cikin duhu mai yawa ga duhun dare ga ainihin duhun da suka samu kansu wato bayan share ko kuma dauke ita wannan wutar da haskenta gaba daya haka su ma munafukai suna cikin duhu na shakku suna cikin duhu na ɗemuwa suna cikin duhu na munafunci suna cikin duhu na ƙaryatawa da sauransu to shi yasa da aka zo sai aka ce sai aka yi jami'in sab'a ifradin sab'a aka ce wa tarakahum fi zulumati sannan dalili na biyu malamai suka ce wannan dan ayi ishara game da cewa zahaba Allahu bi nurihim dalilin da yasa ba a kawo shi da jami'i ba don a nuna maka cewa gaskiya kwaya ɗaya ce gaskiya kwaya ɗaya ce hanyar Allah kwaya ɗaya ce ba jami'i ba ce shi yasa ya ce wa anna hadha sirati a gani sai ya ɗayanta labazin sirati ɗin to amma hanyoyin bata to su yawa gare su suna da yawa hanyoyin da za su sa mutum ya bata suna da yawa kware da gaske to shi yasa da aka zo ishara zuwa ga bata din to shi ne sai aka kawo shi da siga ta jami'i aka ce watarakahum fi zulumati saboda abinda munafukai suke akai na bata ba hanya ɗaya bace hanyoyi ne daban-daban hanyoyi ne daban-daban sabanin su kuma waɗanda suka yi imani na gaskiya suna akan hanya wadda take kwaya ɗaya shi yasa da aka zo an batun abin da ke da alaka da su sai aka kawo shi mufarki su kuma waɗannan munafukai saboda abin da suke akai na barna da kafirci da munafunci yana da yawa hanyoyin nasu na bata suna da yawa to da aka zo bayanin abin da ke da alaka da wannan sai aka kawo shi da siga ta jami aka ce watarakahum fi zulumatin la yusiruna to la yusiruna shi ma nan jiya muka ce ba a fadi abin da ba sa gani ba shine wasu malamai suka kaddara la yusiruna alhaqa ba sa iya ganin gaskiya ballantana su bita ko la yusiruna tariqa ba sa iya ganin hanya madaidaiciya ko la yusiruna alhuda duk wannan yana iya dauka saboda Allah ya riga ya makantar da idanunsu da kunnuwansu da zukatansu kamar yadda ayat da zata zo zata yi bayani to saboda haka wannan yana nuna maka matukar wato illa da kuma munin waɗannan mutane wato munafukai da halin da suka samu kansu wanda in ba alqur'ani ba ba wanda zai iya maka bayanin su wato ka gamsu da illar da suke akai in ba Allah ba subhanahu wataala yake shi kuma ya riga ya san abin da yake boye da abin da yake bayyane tunda abubuwa ne suke ta tayi a boye amma Allah yana ta fito da shi wato yana ainihin tona musu asiri to karanta aya ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce summun bukumun umyun Allah ya faɗi sifofi guda uku aka dankara musu Allah ya ce su waɗannan mutanen munafukai to summun wato kurame ne kurame ne ba sa jin kira ba sa jin wa'azi ba sa jin duk wani abu da za a gaya musu saboda kunnuwansu a toshe suke haka nan kuma bukumun bebaye ne ba sa iya faɗan gaskiya ba su iya harshensu ba ya iya furta abin da yake na gaskiya saboda Allah ya riƙe harshen haka nan kuma umyun kuma makafi ne ko dai makanta ta ido ko makanta ta zuciya duk da zai iya ɗaukar duka gaba ɗaya ko da ko ana ganin suna da idanu kuru-kuru to amma fa babban amfanin ido ya zama yana ganin gaskiya kuma ya gane cewa gaskiya ce idan ya zan ido duk abin da yake gani yana iya ganin komai amma ban da gaskiya to wannan ido makantacce ne baya gani saboda babbar hikimar da ta sa Allah ya baka idanu shine don ka dinga kallon gaskiya ka gane cewa gaskiya ne kai aiki da ita kuma ka karantar da ita ka yada ta Allah ya ce fahum la yarjuuna saboda haka waɗannan mutane halin da suka samu kansu ba za su taɓa dawowa ba ko dai ba za su iya taɓa dawowa ba daga abin da suke akai su bar shi na munafunci da kafirci ko ba za su iya taba dawowa zuwa ga musulunci na gaskiya ba, ko ba za su iya taba dawowa daga barin wannan waɗannan sifofin da aka siffanta su da shi guda uku ba, cewa su kurame ne, bebaye ne, makahi ne. To duk wannan ma'anonin guda uku fahum la yarji'una yana iya ɗauka. To summun jam'i ne, ba mufradi ba ne. Mufradinsa shi ne wato al'asammu. Idan an ce al'asammu shi ne wato wanda baya ci kurma kenan, shi ake kira da al'asammu. To idan za a yi masa jam'ul kasara, mun san jam'ul kasara ne, mun yi wannan karatu cikin turfatu fi nahwu. To idan za a yi masa jami'i na mai yawa sosai, wanda daga goma zuwa ba adadi, to daga cikin ma'aunansa akwai wannan ma'auni fu'lun, aga summun kenan, wato su kurame ne, wasu irin kurame ne. To haka shi ma bukmun din da aka ambata, to shi ma jam'ul abkami, mufradinsa shi ne al'abkam, shi ne bebe wanda baya iya magana, al'akhras a wata lugha. To shi ma ma'auninsa ɗaya da wancan, ala wazni fu'ulin. To haka shi ma umyun jam'ul a'ama, al'a'ama shi ne makaho kwaya ɗaya. To in za a yi jam'insa jam'ul kasara, sai a ce umyun makahi, wato su bebaye ne, ai su kurame ne, bebaye ne, makahi ne. Saboda haka ba mufradi ba ne, kuma ba ainihin masdari ba ne. Kowannen su kalma ce ta jami, wadda aka kawo ta bisa ga awon fa'ulun, wanda ɗaya ne daga cikin ma'aunan jam'ul kasara, abinda yake daga goma zuwa adadi ba iyaka, shi ake kira da jam'ul kasara. To yana da auzanu, akwai jam'ul qilla, yana da nashi ma'aunai guda biyar. To wannan shi ne. To wannan aya malamai suka ce asali tana da alaka ne da ayar da ke gabanin ta bayanta, wato ita ce ula'ika allazina ishtaraw dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadina. To wama kanu muhtadina yana haɗe da summun bukumun umyun fahum la yarji'una, sai ya zamo ita ayar masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran an yi abin da ake kira da al-i'tirab, sai ta zamo jumla mu'tarada, wato an bujiro da ita ne a tsakiyar wani siyaki, wani bayani. Saboda an ga an baka labari, aka ce da kai a waɗancan masu cewa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza na halayen su munafukai, to su ne waɗanda ula'ika allazina ishtaraw dalalata bil huda, su ne waɗanda suka ainihin hurhura shari'a, wato suka karɓi bata, suka karɓi bata shi ne kafirci da abinda zai kai zuwa wuta, suka bar ainihin imani da abinda ke kai zuwa aljanna. Allah ya ce to fama rabi hatta jaratu, wannan kasuwancin nasu ba ta yi riba ba, ma'ana ba su yi riba ba a wannan kasuwancin nasu. Sai Allah ya ce kuma wa ma kanu muhtadina, kuma ba su kasance akan shari'a ba. To kaga nan labari aka baka, kana buƙatar ka san dalilin da yasa ba za su kasance ko ba su kasance akan shari'a ba. To sai Allah ya ce saboda summun kurame ne, bukumun bebaye ne, umyun kuma makahi ne, fahum la yarji'una, saboda haka ba za su taɓa dawowa ba ga ainihin ita shari'a ɗin. Saboda hanyoyin da ke sa ɗan adam ya gane shari'a, Allah ya toshe su, ya toshe su, shi ne ko dai ta hanyar kunnuwa, shi ne idan an karanta alƙur'ani, an musu gargaɗi, an musu wa'azi su ji, to an rufe kunnuwan, ko ta hanyar magana, ko kuma ta hanyar idanu da zuciya to duka Allah madaukakin sarki ya rufe waɗannan wurare to shi yasa Allah ya ce wa makanin mutadina wato kamar ita wannan aya ita ce wato ainihin sabab din da yasa ba za su kasance akan shari'a ba wato hidayah ta ainihin at-tawfiq to wannan shine zabin al-imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala yace haka siyakin ayoyin suke haka suke saboda haka ita jumlan masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran jumla ce mu'tarafa wato an bujuro da ita ne cikin zance amma ba ta cikin siyaki kamar ana baka labari ne to cikin labarin sai shi mai baka labarin yaga cewa bari ya dan saba maka da wani misali saboda ka ƙara gane abin da yake gaya maka na labari to kamar irin haka akai irin wannan ne akai an yi ta baka labari akan halayen munafukai da ɗabi'unsu da irin abubuwan da suke faɗa ƙarshe sai Allah ya baka labari akan hukuncin su cewa ha ba sa kan shari'a sai ce to ga dalili kamar yadda ya faɗa ga kafirai cewa innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna sai ce khatamallahu ala qulubihim kaga sai Allah ya faɗi sabo to irin wannan ne aka yi anan saboda haka da aka ce wa ma kanu muhtadina me dalili saboda hum summun saboda ainihin kurame ne ko an karanta alqur'ani ba sa ji bukumun kuma bebaye ne ba sa iya faɗan magana sannan kuma ummiyun makafiri da makantan zuciya da ta idan saboda ko da a zahiri ana ganin suna gani suna ji suna magana to suna ji suna magana ne suna gani ne ga sabanin gaskiya duk abin da ba gaskiya ba suna ji kuma suna gani duk abin da ya shafi gaskiya kuma ba sa jin sa ba sa ganin sa kaga wannan uquba ce Allah ya musu tun anan duniya kuma a lahira ma haka za su tashi kamar yadda ya faɗa a wata aya to saboda haka shi al-imam Abu Ja'far At-Tabari abin da ya faɗa ke saboda haka anan sai ka kaddara wato mubtada sai ka ce hum a babin tafsiri kenan hum summun su wasu irin bebaye ne ko kuma wasu irin kurame ne bukumun wasu irin bebaye ne ba sa iya faɗan abin da yake na gaskiya ummiyun sannan kuma su makafi ne saboda haka jumlar masaluhum to ita an saba misali ne amma ba ta cikin siyakin ita wannan ayoyi an shigo da shi ne a babin misali don ka ƙara gane halin waɗannan mutane bayan an saba misalin to kuma sai aka sake dawowa da kai akan siyaki kenan da aka ce wa ma kanu muhtadina to labarin bai ƙare ba madadin a ce maka to ga dalilin da yasa suka kasance ba akan shari'a ba sai aka ce to bari a dan saba maka misali masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allah linurihim wa tarakahum fi zulumatin la yusiruna to wannan duka al-istirab na ba taran gane eh baka misali ne don ka ƙara ganewa to sai aya ta gaba sai aka ce summun yanzu an sake dawowa ke an jona da ita waccan aya din wa ma kanu muhtadina to shi al-imam Abu Ja'far abinda ya faɗa kenan a tafsirin sa in kun duba Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Qur'an rahimahullahu ta'ala sannan kuma a wannan sai yake cewa da sauran malamai aka yi wani irin kuma tashbihi amma ba irin wancan da ya gabata ba aka yi wani irin tashbihi wanda yake baligi wanda ya mafi ta fuskar fasaha da balaga ya fi masaluhun wanda ya gabata saboda shi masaluhun mun ambata cewa an ambaci al-mushabbahu al-mushabbahu bihi adatu tashbihi wajhu shabahi ne ba ambata ba to nan shi kuma ga wannan aya summun bukumun umyun to shi kuma sai aka ambaci wato ainihin al-mushabbahu aka kuma ambaci al-mushabbahu bihi aka shafi adatu tashbihi da kuma wajhu shabahi to irin wannan shi ake kira da at-tashbihul baligh tashbihi wato baligi walaysa dhakaru kal unsa to kaga ba a faɗi haka anan ba ba a ce wato summun ko ba a kawo aka ce hum kasumme ba kalbukumi kalummi kamar yadda aka yi a wannan aya din walaysa dhakaru kalunsa anan kaga sai aka shafe adatu din kuma aka shafe shi wajhu shabahi to wannan tashbihi shi ake kira baligi ya ci sunan sa wato ana kamanta su ne da aslan mutanen da suke ba sa ji ba sa iya magana ba sa gani kamar ka samu mutum ne da ya rasa waɗannan sifofi guda uku ba ji ba magana kuma ba gani duk yake gaba da baya to kamar an ce su ɗin ma haka suke amma kuma ta ainihin fuskar imani shi kuma wannan kaga fuska ce ta zahiri wanda Allah ya cire maganin ya cire maji sannan kuma ya cire masa harshe kaga wannan wato sifa ce wadda take a zahiri to su kuma nan ana maganar imani ta fuskar imani da tsayi akan gaskiya to kamar irin waɗancan mutane su da irin wannan tashbihi yayi baligi kamar a ce misali aliyun al-asad aliyu ai zaki ne to yafi balaga sama da kace aliyun kal-asadi fi shaja'ati shi kuma aliyun kal-asad yafi balaga sama da na farkon aliyun kal-asadi fi shaja'a shi kuma aliyun al-asad shi ko duk yafi su fasaha yafi su balaga to duk wannan usulubi ne na larabci to irin shi ne alqur'ani yayi amfani da duk da zamu ga a zahiri babu al-mushabbahu to amma mun ce ai akan kaddara shi ko tunda shi ne ma muktara wa hasu ma yu'lamu ja'izun kama saboda haka shafe shi da aka yi saboda an san shi ko ba a faɗe shi ba za ka iya gadiya ko da ba a ce hum summun ba to ko ba a faɗi haka ba za ka iya fahimta saboda an yi maka bayanin su a baya an faɗi sifofin su an faɗi kaza an yi ta faɗa an yi ta faɗa an yi ta faɗa to da aka zo nan sai aka ainihin shafe su zai iya yiwa dalilin ɓoye ma mubtada din saboda ainihin a nuna cewa ba mutane ne waɗanda ma ya kamata a himmanta wato yawan ambatonsu ba saboda shafe abu to akan yi wannan saboda wannan manufar a yayin da ya zan wanda za a shafe za a ɓoye shi bai da wani mahimmancin da za a yi ta maimaita shi to in an zo kawai sai a shafe shi sai a faɗi abin da zai yi ishara wato ainihin a zuwa gare shi to karanta aya ta gaba
aw ka sayyibin min as-samaa'i fihi ghulumatu wa ra'du wa barqun يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين
الله سبحانه وتعالى سيشي قبادة مثالي نبيه wanda wannan misali na biyu a Sheikhu Abdullah Gwandu rahimahullah a tafsirin sa Riyadu Ta'wil fi ma'ani at-tanzil yace ya mafi na farkon karfi yafi shi balaga shi wannan nabiyin da za a ambata yace shi dai dalilin da ya sama Allah ya jinkirta shi sai aka fara da wancan aka fara da al-masalun nari sannan kuma sai aka zo da al-masalul ma'i wannan misali ne na ruwa wancan kuma mun ji misali ne na ruwa da wuta to wannan shi kuma na ruwa to wannan na ruwan yafi fasaha yafi balaga to shine Allah madaukakin sarki yace au kasayibin ko kuma su waɗannan mutane kace misalin su to kaman misalin ma'abuta ruwan sama ne to anan zaka kaddara abubuwa da yawa eh zaka sake kaddara masaluhum din can da ya gabata ai au masaluhum kamathali ashabi sayyibin eh duk zaka kaddara wannan to sannan ma'anar zata fito saboda haka au din sai ta zamo adafi ce an yi adafi ne akan wancan misalin da ya gabata sannan zata iya zamo wa kuma litanwi saboda anawwa a misalan su wato suna da misale da yawa da yawa to an baka na farko to ga na biyu ko kuma ta zamo litakhayiri kamar yadda shi a Sheikhu Abdullahi abin da ya zaba ke ne ya ce audin ta zabi ce ma'ana in kaga dama su munafikai ko ka saba misalin su da wancan misali na wuta in kuma kaga dama ka saba misalin su da wannan da Allah ya bada labari na ruwa to shine ko kuma misalin su to kamathali ashabi sayyibin kaga sai aka shafe mudafun sayyibin mudafun ilayhi eh mudafun din an koye shi shine ashab ko kuma misalin su kaman misalin ma'abuta ruwan sama ne ruwan sama shine sayyibin ruwa wanda yake ya sauko mina sama'i daga sama kuma da ƙarfi min saba yasubu kenan eh ruwan sama mai tsananin ƙarfi to shi ake kira da as-sayyibu wato al-matar shadid ruwan sama mai tsananin wato sauka to kamar wasu mutane ne da suka hadu da hadari ya ba su kashin ruwa ruwa mai tsananin gaske to wannan hadarin shine Allah ya sifanta da wayannan sifofin sai yace fihi zulumatun cikin wannan sayyibin din fihi din na yana koma zuwa ga sayyibin a cikin wannan hadarin ko game da wannan ruwan to zulumatun yana dauke da wasu irin dufane duhu jam'u zulmatin wato duhu mai yawa shine Sheikhu Abdullahi rahimahullahu ta'ala yace ga duhun dare ga duhun ainihin wato giragizai sannan kuma ga ainihin duhu na walkiya saboda walkiya in ta kada ta dauke to sai duhu ya karu to wannan dufanan su ne aka dunkule Allah ya ce fihi zulumatun wa ra'd sannan kuma ga ainihin tsawa aradu ita ma tana kwankwatsawa mai ƙarfi wa barqun sannan ga wata irin walqiya mai tsananin ƙarfi eh ay ra'adun shadidun wa barqun shadidun saboda haka su ma annaka rasu ne saboda a nuna girman su eh kowannan su yana da ƙarfi ƙware da gaske yana da ƙarfi sosai sosai to yaji a nuna asabi'ahum har ta kai ga su waɗannan mutane sukan dauki yatsun su ko kuma kan yatsun su na manuni sai su dinga dade kusahin kunnuwan su min as-sawa'iqi saboda karan wannan tsawon wakin hazar al-maut saboda jin tsoron kada tsawon ta shiga cikin kunnuwan su ta kashe su tsoro ya kai tsoro ke to shine ka sai irin tsawon nan da ya ayi ta sai ka zabura har yanzu wani lokaci ana yin ta ko to ha gani to irin ta ne to in sun ji ta sai su ji kamar kashe su za ta yi sai su rufe kunnuwansu da ainihin sai su saka yatsunsu hazar al-maut saboda jin tsoron wai kada ainihin ta kashe su sai Allah ya ce wallahu muhitun bil kafirina amma su sani Allah ba da iliminsa da kudurarsa da komai nasa ya kewaye kafirai ba inda za su bi su kubuce ma Allah subhanahu wa ta'ala to wannan aya shi al-imamu Abu Ja'far At-Tabari da waninsa kamar Ibn Abi Hatim shi ba a tafsirin sa tafsirul Qur'anil Azim
الحافظ ابن حجر الأسقلاني التافن سنة أسباب النزول الأجاب في بيان الأسباب سنبا دليل سوكر اتوانا آية ضد دليل ينا دروني تفسك الإسنادي تو أماري أنبت سزيك آرساك فهمشي هكبا دتسى الله يتسبع وانا مثالي كما ذاك آرغان أبند أيكي نبي cewa akwai wasu daga ainihin Abdullahi dan Abbas da kuma Abdullahi dan Mas'ud da wasu jama'a ma mina sahaba suka bada labari cewa akwai wasu mutane guda biyu a nan Madina suna daga cikin munafukai to da munafuncin su yayi yawa yayi karfi su biyu ne sai suka yanke shawara cewa za su bar annabi su bar madina su koma can wajen yan uwansu yahudawa su je can su ci gaba da kafirci sai suka fita suka bar madina suka kama hanya sai dare ya riske su aka hanya cikin daji sai Allah ya turo musu wani irin mamakon hadari tarin ruwa saboda haka hadarin ya ba su kashin ruwa sosai suka daku ga duhu ba haske ga ainihin tsawa ga walƙiya tana kadawa na'am ga walƙiya tana kadawa ta yadda walƙiya in ta kada to sai sun ji kamar ma za ta ainihin zare musu haske ido ita kuma tsawar in ta buga to shine sai su ji kamar za ta shige cikin kunnuwansu ta kashe su shine sai su dauko yatsunsu sai su dade kunnuwansu sannan kuma gashi sun bace saboda duhu hayya ta bace musu ga kashin ruwa ga yunwa ga tsoro wahala tayi musu yawa suka rasa yadda za su yi suka ce kai can karshen dare suka ce wai anya bai kamata mu koma mu ba annabi hakuri ba akwai yuwar fa jarraba mu da Allah akwai yuwa jarraba mu da Allah sai dan uwan nasu yace to gaskiya dai wannan wahalar ta yi yawa iya wahala ni ba na ma tunanin za mu wuce wannan wurin Allah bai halaka mu ba yace to abinda za a yi mu kwana nan in Allah ya sa mun kai wa gari ya waye muna da rai to mu koma Madina mu je mu ba annabi hakuri mu sake musulunta mu sake karɓar kalmar shahada mu ɗora hannunmu akan nasa mu ba shi haƙuri to sai suka dawo kuma abin da ya auku ke to shi ne sai Abdullahi ɗan Abbas da Abdullahi ɗan Mas'ud suka ce bayan sun yi haka shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya ɗin yana saba misali da abin da ya faru da su da kuma ainihin abin ya zamo izina ga sauran munafukai to shi ne Allah ya ce auka sayyibin ɗin من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت تابن دي فارو دي سوكينا تو عشان تي لوكا تي جايكما ايه سبو ري امك رقاتا تو بيوا لليباني مقارسا بامر لوكا تي مقارسا بيانا eh a minti hudu ka ai ba lokaci bane eh to sai dai haka sai a hakura da tambaya to anan malamai sai suka yi sabani mi Allah yake kamantawa da su munafukan nan ana kamanta halin da suke ciki ne lokacin da suke a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam irin razani da firgici da suke ciki sai da ta kai ba yadda suke jin tsoron alqur'ani ma to ba sa tsoron komai a kansa saboda kullun suka zo majalisin annabi annabi na bude baki ya karanta aya to za su tsorata sai su ji kamar ayar za ta yi magana a kansu ne to sai zan shi ne sai Allah ya kamanta alqur'ani da sayyibin au ka sayyibin ai au kal qur'ani misalin halin da suke na tsoro da firgici to to kawai misalin halin su ne da ainihin alqur'ani tunda kaga qur'ani shi ma daga sama ya sauka shi ma kuma yana ruwan alkhairi mara iyaka kamar yadda ruwan sama daga sama suke sauka kuma suna sauka da yawa to kaga akwai wajhu shabahi tsakanin ruwan sama da ainihin alqur'ani to sai Allah ya ce fihi zulumatu to zulumatun din nan shi kuma an kamanta halin da suke ciki na shakka da munafunci da kafirci da sauran karerai da sauransu su ne aka dunkule aka kira su da zulumatu saboda qur'ani yana dauke da bayanin abubuwan da suka yi sun ce kaza 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 an yi ta bayani akan abubuwan da suka aikata da abubuwan da suka faɗa na kafirci to wannan abin da qur'ani ya dinga ambata na laifukan su shine zulumatu din wara'adun shi kuma an kamanta walqiya ne da abin da qur'ani yake dauke da su na tsawa da tsawatar wanda ake musu da narkon azaba cewa ranar tashin kiyama suna da kaza suna da kaza irin su innal munafiqina fi dharkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira to wannan wara'adun kenan wannan aya munafikai ba sa sonta tana tsorata su to wara'adun kenan tsawa ce gare su duk sanda za a karanta wannan aya to sukan samu kansu cikin wani yanayi kamar wayancan mutane da suka samu kansu a cikin yanayin ruwan sama da hadari da tsawa da sauransu wa barqun shi kuma an kamanta barqun ne da alhujjaj na alqur'ani hujjoji da alqur'ani yake ta bayyanawa game da cancantar rubutun Allah shi kadai game da gaskiyar risala annabi sallallahu alaihi wasallama game da gaskiyar addini da tashi alkiyama da sauransu shi kuma shine barqun shine barqun to shi yasa a wancan asar din wanda muka ce yana da rauni na wadancan mutanen guda biyu karshe sai shi Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud da sauran rububar sahaba da aka nakalto wannan asar din gare su sai suka dinga cewa munafikai sun kasance ma in suka shigo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama in dai annabi zai karanta wani abu na alqur'ani sai su dinga daukar yatsun su suna dadi kusafin kunnayen su ba wai qur'anin ne ba sa son shi ji ba a'a ba sa son su ji wani abu wanda ya shafe su kila ko a tona musu asiri ko kuma kila ya zama Allah ya gaji da abin da suke ya bada dama a yake su a kashe su da har qur'ani ya gama sauka ba su yanke tsammanin cewa Allah ba zai bada dama a yake su ba saboda sun san abin da suke saboda sun san hukuncin da aka bayar ga waɗancan da suka bayyana kafirci na a yake su to su ma suna kan wannan abu suna kan wannan abu to shine sai hujjojin alqur'ani su zama musu kamar wata irin walqiya yadda in annabi na karatun sai su sa yatsu a kunnuwan su sai su dadi as-sawa'iq shine kuma abinda dai ake ta fada na ainihin narkun azaba game da laifukan da suke yi da mummunan tanadi da Allah ya yi akan su ranar gobe kiyama to suna yin haka hazaral maut suna yin ne saboda jin tsoron mutuwa wannan al-maf'ulu min ajalihi ne ma'ana me yasa suke saka yatsun saboda kar su mutu ma'ana kar su ji wata aya kuma ayar Allah yana ba da umarni cewa a kashe su to sai Allah subhanahu wata'ala karshe sai ce wallahu muhitun bil kafirina ta ai ko da abin da kuke jin tsoro bai faru ba a nan duniya ta ai ba za ku kubuce ba Allah ba tunda za ku mutu ku koma zuwa ga Allah din kudurar sa da ilimin sa kewaye take da ku in ma mutuwar kuke jin tsoro a yanzu ko kuma kuna jin tsoron a bayyana abin da kuke akai to ranar gobe kiyama za a fito muku da shi a fili shine ma'anar wallahu muhitun bil kafirin to shi dai
ainihin tashbihin da Allah ya yi ana, saboda haka an kamanta halinsu ne na tsananin tsoro da suke ciki da ɗaimuwa game da shi Al-Qur'ani ɗin. To shi yasa sai aka kamanta shi kuma Al-Qur'ani da ainihin wato hadari da kuma sauran abubuwan da ya kunsa, da abinda shi kanshi ruwan sama ɗin ya kunsa. To shi yasa Sheikhu Abdullahi ya ce wannan misali to ya fi balaga, ya fi nuna fitowa da tsoro, don tsoronsa a nan ya fi ƙarfi sama ga tsoron su waɗancan da suka samu kansu a daji cikin duhu suna buƙatar wuta. Akwai tsoro tattare da su, amma tsoronsu bai kai na waɗannan mutanen mutum biyu da ainihin ruwan sama ya same su a hanya ba. To shi yasa wannan misalin ya ƙara wancan, shi yasa ya fi shi ƙarfi, kuma ya fi shi nuna fito da halin da suke wato ciki. To wannan kenan. Saboda haka suka yi ta rayuwa, kullun cikin takura suke, kuma har yanzu haka ne. Duk wanda adda sifa ta munafunci to zaka ga bai da kwanciyar hankali, saboda koyaushe abin da yake saurare kamar za a tona masa asiri ne. Kullun cikin fargaba yake. To wannan sifa ce ta su. Allah ta'ala ya yi mana jagora. Sai mu bar sauran bayanai insha Allah ta'ala gobe, sai mu ƙarasa bayanai, duk da ayoyin sun cancanta a yi musu majalisi kamar 10 a fito da abubuwan da suka kusa. To za mu raga sauran bayanai in Allah ya samu kai wata shekara da zimmar za mu yi tafsiri, to sai mu ɗora da waɗannan bayanai. Akwai abubuwa da yawa da muka yayyanki game da ita wannan waɗannan misalai guda biyu, tunda gobe za mu rufe wannan tafsiri. So gobe din ma dai sai an yi dubaru a ɗan fassara abinda za a faɗa sama-sama insha Allah ta'ala. Kamar yadda muka ce za mu fara ƙarfe 5, saboda haka ana buƙatar kowa ya zo cikin lokaci, saboda ba ma sa a ɓata lokaci. 'Yan bidiya 5 ta yi musu a nan, su ma sauran masu kula da majalisin tafsiri 5 ta yi musu a nan, su ma haka masu saurare. Wato zan fara, ba zan wuce minti 20 ba ko 30, sai mu gabatar da abinda za mu gabatar na bayanai. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa masa albarka, kuskure kuma Allah shi yafe. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Ubangiji Allah ya saka alkhairi. Kuma yadda malam ya bayani, ana mai kokari mu kiyaye da lokaci, sai mu fito saboda a yi abin da ya dace a tashi kan lokaci. Yi masu abin da ya dace.